نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare majalisi da muka saba karatu na sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Wannan majalisin shine majalisi na 95 a wannan yammaci na Juma'a 24 ga watan Dhulhijja, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446. Wacce ta yi daidai da 20 ga watan 6 na shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine haduwanmu na farko bayan hutu da muka tafi na sallar layya. Idan ba a mance ba, majalisin da ya gabaci wannan majalisi mun yi bayani kan matakin da mutanen Makka suka ɗauka game da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shine sun haɗa kawunansu sun rubuta wata takadda wacce ta kunshi yanke hulɗa da mu'amala da ƙabilar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga gare ta, domin sun nemi ƙabilar annabi ɗin da ta sallama annabi tunda ya gagare su. To sai suka nema daga ƙabilarsa akan ƙabilar ta sallama shi, sai su kashe shi. Suna ga idan suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su huta da kira da annabi yake yi akan a daina bautan allolinsu. Sannan kuma waɗanda suka mutu suna bautan allolinsu, wato gumakansu kenan, suna wuta. To suna ga idan sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za su huta da wannan da'awar. To amma kuma ƙabila annabi sai ta ki yarda ta sallama shi. To wannan yasa suka ɗauki tsatsauran mataki, suka ɗau tsatsauran mataki kan yanke alaƙa da hulɗa da mu'amala da wannan ƙabila ta annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ba za su siya daga gurin ƙabilar ba, sannan ba za su sayar mata ba. Ba za su aura daga ƙabilar ba, kuma ba za su aurar mata ba. Babu wata alaƙa ko mu'amala da za su yi da wannan ƙabila da annabi ya fito daga gare ta. Wannan yasa ita wannan ƙabila ta annabi, ƙabilar Banu Hashim kenan, ta janye jikinta ta tafi Shi'bu Abi Talib, ta je ta yada zango a can. To akwai ƙabilar Al-Muttalib, ‘ya’yan bafanu ne da ‘ya’yan Hashim da kuma ‘ya’yan Al-Muttalib. Al-Muttalib da Hashim wa da ƙani ne. To su ma zurriyar Al-Muttalib sai da ƴaƴan baffanu suke suka dauki damuwar zurriyar Hashim a matsayin damuwar su abun da ya taba zurriyar Hashim su ma ya taba su wannan yasa su ma suka janye suka je suka hadu da zurriyar Hashim wannan yasa abin da suka rika na abinci ya kare gashi suna da ƴan canji a hannunsu da za su sayi wani abincin amma kuma ba wanda zai sayar musu da abincin hakan sai ya sanya su suka shiga matsanancin yanayi na rayuwa abin da za su ci ya gagare su hatta kai su ga cin ganyen bishiya saboda matsi da kunci na rayuwa har wasu suka kusa su kai ga halaka domin an share shekaru uku a wannan yanayi to wannan babi idan za a tuna gabanin mu tafi hutu mun yi karatu cikin wannan babi din to bayanin da za mu tashi a kansa shine yaya aka yi waɗannan ƙabilu guda biyu da aka sa musu takunkumi yaya aka yi suka samu kansu yaya aka yi aka warware takunkumin nan da aka sa musu wanda aka rubuta cikin takarda da aka sanya ta cikin ɗakin Ka'aba ko aka rataya ta jikin ɗakin Ka'aba na yanke hulɗa da waɗannan ƙabilu guda biyu wanda ɗaya daga cikinsu daga cikinta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito to wannan shine babin da za mu tashi kansa a wannan majalisi namu to babin da za mu tashi kansa ya ce naqdus sahifa warware abin da aka rubuta cikin takaddar da aka yanke hulɗa da alaka da ƙabilar annabi warware abin da takaddar ta kunsa wato wannan babi zai magana kan warware abin da takadda da Qurayshawa suka rubuta wacce ta kunshi yanke hulɗa da alaka da ƙabilar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya fito daga cikinta yace wa kad qama khamsatu ka rubuta takunkumi da aka sanya wa ƙabila annabi dalilin da yasa aka warware wannan takunkumin shine bayanin da yake mana anan yace wa kad qama khamsatun min ashrafi quraish lalle an samu wasu mutane guda biyar waɗanda suke daga cikin mada wannan takunkumi da wannan takarda ta kunsa wacce aka sanya da jajircewa cikin mutane guda biyar waɗanda suka yi fito na fito da wannan takarda da aka rubuta ta aka sanya takunkumi wa ƙabilun nan guda biyu na biyu wa Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi wannan shine mutum na biyu Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi Zuhair dan Abu Umayyah wanda ya fito da ƙabilar Banul Makhzum shi wannan Zuhair bin Abi Umayyah ibn ammati ammatir rasuli sallallahu alaihi wasallam shi dan babanin manzon Allah kenan yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta jini wa Abul Bakhtari bin Hashim al-Asadi Abul Bakhtari shi ma yana cikin mutane guda biyar da suka ce sun ji sun gani sun tsaya wajen ganin sai an warware abin da wannan takarda ta kunsa na sanya takunkumi wa ƙabilar annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum na ƙarshe wa Zam'atu bin al-Aswad al-Asadi waɗannan mutane guda biyar su ne suka yi kai kawo wajen ganin an warware abin da takaddan nan ta kunsa na zalunci da aka yi wa ƙabilar Banu Hashim da kuma ƙabilar Banul Muttalib mutum na farko kamar yadda muka karanta Hisham bin Amru sai mutum na biyu Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi sai mutum na uku Al-Mut'im bin Adi sai mutum na hudu Abul Bakhtari bin Hisham al-Asadi sai mutum na ƙarshe na biyar Zam'atu bin al-Aswad al-Asadi waɗannan mutane guda biyar su suka yi kai kawo wajen ganin an warware abinda takaddar nan ta kunsa wacce aka sanya takunkumi wa kabila annabi da kuma kabilar Banu Muttalib. To wacce hanya suka bi wajen ganin an warware wannan takunkumi? To shine bayanin da zai mana. Yace wattafaqu ala zalika laylan, sai suka zauna suka yi meeting waɗannan mutane wanda jini ya hada mu, dangantaka ta jini da kabila ta hada mu da su, sune Banu Hashim da Banu Muttalib suna cikin halaka, rayukansu na cikin hatsari, mu kuma muna zaune sabanin ƴan Madina, su manoma ne, ƴan Makka matul qati'a, har sai an yayyaga wannan takaddar azzalumat takadda da ta zalunci kabilar Banu Hashim da kabilar ta alaka da hulɗa tsakanin kabila guda, kabila Quraishawa. Saboda haka yanda nake tsaya a nan na rantse muku da Allah ba zan zauna ba in ba yayya ga wannan takadda aka yi, aka soke wannan takunkumi da aka sanya ma waɗannan kabilu guda biyu ba. To wannan shine matakin da Zuhair ya nuna ya ɗauka akan wannan takunkumi da aka sanya ma waɗannan kabilu guda biyu. To dole za a samu mai mayar masa da martani cikin Quraishawa. To shine yace faruwa Abu Jahal, zama ai shine yi wancan bayanan cewar ba zai taba zama ba in ba a yayya ga wannan takaddar da aka sanya takunkumi cikinta wa kabilar Banu Hashim, kabila Annabi da kuma kabilar Banu Muttalib. To shine Abu Jahal ya mayar masa da martani yace ƙaryanka ta sha ƙarya, kai ƙarya ka kwanda yunwa, ba za a yaga sai dai ka shekara a tsaye. To shine Zam'a ya sake mai da martani wa Abu Jahal yace anta wallahi akdab, yace kai ne ko wallahi babban makaryaci, kaga rai ya fara baci kenan, an fara kaiwa ruwa rana. Shi ma ya sake mayarwa Abu Jahal da kakkausar martani yace kai ne katoton makaryaci, kai ne babban makaryaci, kuma ban ga wanda ya isa ya hana a yaga. Yace ma radina kitabataha hina kutibat, yace ai asali ma san da aka rubuta wannan takaddar mu ba da yawunmu aka rubuta, an mana karfa karfa ne, ba da yardanmu aka rubuta ba, an yi ne ba da ra'ayinmu ba, ba da yardanmu ba, ba da goyon bayanmu ba. To tunda an yi ba da yardanmu ba, yanzu mun nuna matsayinmu kuma muna nema a yaga ta. Wannan martanin da Zam'a ya mayarwa Abu Jahal kenan. To sai ɗaya daga cikin mutane biyar ɗin nan da suka zauna da daddare suka yi meeting shine Abul Bakhtari, sai ya tashi ya ce to ina da jawabi. An ɗauka zai yi hukunci ne tsakanin Zam'a da ya yi waɗannan bayanan da Abu Jahal. Da ya tashi sai ya ce sadaqa Zam'a, ya ce kai maganar da Zam'a ya yi ɗin nan gaskiya ce. Kaga ba wanda zai ɗauka meeting suka yi, za a ɗauka shi ma ra'ayinsa ne daban, yana goyon bayan wannan ra'ayi na Zam'a. Ya ce maganar da Zam'a yi magana ce ta gaskiya, bai kamata a ce muna ƙuntatawa waɗanda muke tare da su ba, su ne kabilar Banu Hashim da kuma kabilar Banu Muttalib. To wa qala al-Mut'im ibn Ali, sai Mut'im shi ma ya tashi ya ce ni ma ina da magana, shi ma ba za a yi tsammanin cewar da shi aka yi mitin ba, domin dattijo ne. Shi ma sai ya tashi sai ya ce sadaqtuma wa kadhaba man qala ghayra dhalika, yace kai Zam'a maganan kan nan ta gaskiya ce, kai ma Abul Bakhtari kai ma maganar ka ta gaskiya ne, ku biyun nan kun yi gaskiya, abinda kuka faɗi din nan daidai ne, wannan takarda ya kamata a yayyaga ta. Kenan yanzu maganar Zam'a ta samu goyon bayan Abul Bakhtari, maganar Zam'a ta samu goyon bayan Abul Bakhtari kuma ta samu goyon bayan Al-Mut'im ibn Adi. Yanzu ya samu mutane guda biyu, dukansu maɗaukaka ne cikin garin Makka, sun marawa ra'ayinsa baya akan ayayya ga wannan takarda. Mut'im ɗan Adi ya ce sadaqtuma, kun yi gaskiya, wa da wa kenan, Zam'a da Abul Bakhtari, waɗanda suka tafi kan cewar a yaga wannan takaddar da ta ƙunshi takunkumi wa kabila Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa kadhaba man qala ghayra dhalika wanda kuma ya fadi magana koma bayan naku yayi ƙarya wa kenan Abu Jahal kaga shi dai bai kama sunan Abu Jahal ba amma yace duk wanda ya tafi akan ra'ayi da ya saba wa naku makaryaci ne ba za a yi la'akari da maganar sa ba to anan gurin Abu Jahal mutane uku sun rinjaye shi ba zai iya mayar musu da martani ba sai ja bakin sa yayin shiru yanzu an samu ra'ayoyin mutane uku abun bai tsaya nan ba ai akwai sauran mutane biyu cikin mutane biyar da aka yi mitin da su yace wa saddaqa ala ma qila Hisham ibn Amr to sai Hisham dan Amr mutum na hudu kenan cikin mutane guda biyar da suka yi mitin shi ma da yazo sai ya ce kai amma maganganun nan da aka yi maganar zam'a da yanda Abul Bakhtari ya mara masa baya da yanda Al-Mut'im ibn Adi ya mara musu baya nima ina mara mutane uku nan baya ina da ra'ayin su ya kamata wannan takarda a yayyaga ta a watsar da ita saboda an cutar da wasu an cutar da bayin Allah kaga yanzu an samu mutane hudu sai zamanto waɗanda suke zaune a gurin jikin su sai yayi sanyi a ce ra'ayi ba na mutum ɗaya ba mutane har hudu fa qama ilayha al-mut'im ibn adi to yanzu tunda ra'ayin yayi karfi ya samu goyon bayan mutane guda hudu asali wanda ya fito da ra'ayin shine zam'a sai mutane uku suka mara masa baya Abul Bakhtari ya mara masa baya sannan Al-Mut'im ibn Adi shi ma ya mara musu baya sai Hisham ibn Amr shi ma ya mara musu baya to da ya zaman to ra'ayin ya samu goyon bayan mutane hudu kuma dukan su masu fada a jini a cikin garin Makka madaukaka mutane ne ba wanda zai nuna wa ɗaya daga cikin su yatsa saboda me saboda masu fada a jini madaukaka ne ana ganin su da daraja ana ganin su da kima fa qama ilayha al-mut'im ibn adi fa shaqqaha take sai mut'im dan adi ya tashi yaje jikin wannan takarda da aka rubuta yanke hulda da mu'amala da kabilar banu hashim sai ya fisgota yana fisgota sai ya yayyaga ta ya watsar da ita yanzu tunda an yaga ta an watsar da ita takunkumi ya kare wa kanatil ardatu kad akalatha to gabanin ma mut'im dan adi ya fisgo wannan takardar ya yaga ta gara ta cinye ta dan abin da ya saura ba yawa falam yabqa fiha illa ma fihi ismullah babu abin da ya saura cikin wannan takardar sai gurbin da yake dauke da sunan Allah tunda in sun zo rubutu suna rubuta sunan Allah suna rubuta bismikallahumma ba sa rubuta bismillahir rahmanir rahim saboda ba su yadda da Allah ba amma suna rubuta bismika lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga garin Madina a shekara ta 6 bayan hijira zai je Makka yayi umra mutan Makka Quraishawa suka hana shi ya shiga Makka suka ce za su bar shi ya shiga Makka amma baba na ba za a rubuta yarjejeniya da ka'idoji in ya yarda za su bar shi ya shiga Makka amma ba annabi ya ce ba matsala a rubuta da aka zo za a yi rubutu mai rubutun annabi shi yake rubutawa annabi yana bayyana abin da za a rubuta hadha ma ka rubuta annabi ya ce masa ka rubuta bismillahir rahmanir rahim dama mai rubutun sayyidina ali Sayyidina Ali sai rubuta bismillahir rahmanir rahim sai mutan Makka suka ce a basu san wani ar-rahman ba sai rahmanil yamama basu yadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba sai dai a rubuta bismikallahumma annabi ya ce ba matsala goge bismillahir rahmanir rahim cikin takaddar sai gurbin da ke dauke da sunan Allah wa kad akhbara an-nabiyyu alayhi salatu wassalamu ammahu aba talibin bidhalika kuma tabbas tun gabanin hakan ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama da cewar takardar nan da aka rubuta wacce take kunshe da yanke mu'amala da kabilar Banu Hashim gara ta cinye ta. Annabi da daddare yake gaya wa babbansa, kuma wayewan gari washe gari da safe wannan al'amari ya bayyana. Fa kharaja al-qaum ila masakinihim ba'da hadhihi shidda. To tunda yanzu gara ta cinye wannan takaddar, mudin dan a gurin da suke tsare inda aka yanke hukunci, kowa sai koma gidansa. To daga nan kuma sai aka koma aka ci gaba da alaka da su, ana siya daga gurin su, ana siyar musu. Kunci da suka samu kansa a ciki yanzu sai ya zama ya gushi. To wannan shine karshen wannan takadda da mutan Makka Qurayshawa suka rubuta na yanke hulɗa da alaka da kabilar Banu Hashim, in kabilar Banu Hashim bata mika annabi ba, kuma bata yadda ta mika annabin ba, har wannan takadda da suka rubuta karshenta yanzu. To bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da ƴan kabilarsa sun ko suke kange a yayin da aka yanke hulɗa da alaka da su, wani al'amari ne ya biyo baya? Al'amuran da suka biyo baya wasu masu daɗi ne ga annabi, wasu kuma masu zafi. Wasu masu daɗi ne ga annabi, wasu masu zafi. Dama haka rayuwar mumini take. Dole mumini yau zai ga fari, gobe ya ga baki. Yau zai samu, gobe ya rasa. Haka rayuwar mumini take. Dole mumini zai ta haɗuwa da jarrabawoyi kala-kala. Yau idan ya dace, gobe sai ya kuskure. Yau in ya samu, gobe sai ya rasa. Haka rayuwar mumini take. To inda mumini ya yi ribar rayuwa shine idan ya samu sai ya gode wa Allah, idan ya rasa sai ya yi haƙuri. Ko ina ta faɗi shani ga mumini. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ajaban li amril mu'min, kai al'amarin mumini akwai burgewa, akwai ban kaye, akwai kayatarwa, akwai ban mamaki, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Me yasa annabi ya ce, in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan lahu, idan farin ciki ya samu mumini sai yayi godiya wa Allah bisa wannan farin cikin, yaji cewa Ubangiji ne kawo masa, sai wannan farin cikin ya zama alkhairi gare shi saboda godiyar da yayi. Wa in asabahu darra, idan bakin ciki da cutarwa ya same shi, sabara sai yayi haƙuri. Fa kana khairan lahu, sai wannan bakin cikin ya zama alkhairi gare shi. Saboda me? Za a goge masa zunubansa, za a bashi kuma ladan haƙuri. Kaga kenan mumini a ko ina baya asara. In ya samu zai yi murna, in ya rasa zai yi haƙuri ya fita da lada. A goge masa zanubinsa, sai zamanto da samu da rashin, mumini baya faɗuwa. To abinda ya samu annabi kenan. Annabi ya samu kuma ya rasa, ya yi farin ciki kuma ya yi baƙin ciki bayan fitowansu daga wannan takunkumi da aka buga musu. To su ne bayanan da mawallafin wannan littafi zai biyo baya da su. Abu na farko da ya biyo baya da bayani a kansa shine farin cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a yayin da ya fito daga gurin da aka sanya musu takunkumi da shi da ƴan kabilarsa, kabilar Banu Hashim da kuma kabilar Banul Muttalib da suka taimakawa kabilar Banu Hashim. To babin shine ya masa take da wufudu Najran, su ne jakadun Najran. Jakadun Najran, Najran gari ne da waɗanda suke rayuwa a wannan gari al'umma ce wacce take Nasara, wato ahlul kitabi kenan, waɗanda suke kan addinin Kiristanci, su ne suke rayuwa a garin Najran. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fito daga wannan takunkumi da aka sanya musu, aka yanke hulɗa da su, to sai wannan jakadun wannan al'umma ta Najran sai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama. To wannan ya na daga cikin abubuwan da suka sanya annabi farin ciki. Yace wa kad wafada ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'da al-khuruj min ash-shi'bi wafdun min nasara Najran balagahum khabaruhu min muhajiri al-habashata. Yace lallai jakadun mutanen garin Najran, nasara na garin Najran, kiristoci na garin Najran sun zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan fitowar annabi sallallahu alaihi wasallama daga Shu'aibu Abi Talib, inda suka zauna a yayin da aka sanya musu takunkumi. Sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama, me ya kawo su gurin annabi sallallahu alaihi wasallama? Saboda labari da ya iso su kan annabi sallallahu alaihi wasallama, labari da ya iso su kan da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga gurin wa suka samu labarin? Daga gurin wanda suka yi hijira zuwa Habasha. Ai bayani ya gabata kan masu rauni cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha. To mutanen Habasha ai mun san kiristoci ne. Wannan kenan yana nuna akwai alaka tsakanin su da mutanen Najran. Domin mutanen Najran su ma kiristoci ne, kaga addini ɗaya suke kai. To dole labarin sashe zai na zuwa wa sashe. To tunda yanzu mutan Makka masu rauni musulmai sun yi hijira daga Makka sun tafi Habasha, me yasa suka yi hijira suka tafi Habasha? Saboda sun musulunta, Quraishawa sun hana su sake su yi ibada, wannan yasa suka yi hijira suka tafi Habasha. To labarin nan ya iska Nasara da suke rayuwa a Najran. To da suka ji labari sai suka ce bari su je idan su ya gane musu. Wannan manzo da ake cewa ya bayyana kuma shi ne manzo na ƙarshe, bayansa babu manzo. Nasara ai suna da littafi da aka saukar musu, littafin Injila, kuma dole a cikin littafin sannan akwai bayani da aka yi kan annabin da za a aiko wanda shi ne zai zama na ƙarshe. To shi ne za su je idan su ya gane musu wannan annabi da ake cewa an aiko, shin da gaske ne annabin ne kamar yadda bayani ya zo a kan siffofinsa? Hakan ne, za su je su gani da gaske ne. Fasara'u bil qudumi alaihi hatta yaraw sifatihi ma'a ma dhukira minha fi kutubihi. Nasaran Najran sai suka yi gaggawan tahowa ga annabi, suna ji cewa ya fito, sai suka yi gaggawan tahowa, suka wakilta jakadunsu, wakilansu, su taho ga annabi sallallahu alaihi wasallama su zo su kalli siffofinsa, su zo su kalli siffofin annabi. Ya yi daidai da siffofin da aka ambata musu cikin littafinsu na Injila. Kaga a cikin littafinsu na Injila an ambaci cewar akwai annabi da zai zo bayan annabi Isa. Wannan annabi da zai zo bayan annabi Isa babu wani annabi a bayansa, yana da siffa iri kaza, yana da siffa iri kaza. Wannan duka sun karanta cikin littafinsu na Injila. Shi yasa Allah yake cewa su Yahudawa da Nasara sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu, saboda sun karanta siffofinsa cikin littattafansu. Alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Waɗanda aka ba su littafi su ne Yahudawa da Nasara, sun san annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu. To waɗannan jakadu na Nasara sai suka taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zo su duba siffofinsa, su ga shin siffofin sun dace da siffofin da aka bayyana musu cikin littafinsu na annabin da zai zo a ƙarshen zamani, wanda a bayansa babu wani annabi. Wa kanu 20 rajulan aw qariban min zalika, adadin su mutum 20 ne ko kusa da 20 kenan, ko sha wani abu ko 20 sun kusa 20 ko kuma adadin su ya kai 20. Yayin da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka zauna tare da manzon Allah, suka ce ga abin da ke tafe da mu, akwai wasu daga cikin ƴan garin nan, wani gari, garin Makka, da suka bar wannan gari suka tafi Habasha. Labari ya iske mu cewar kai ne ka zo musu da addini, da kake kiran su zuwa ga wannan addini, kuma kana ce musu kai manzo ne na Allah, Allah ne ya aiko ka. To shine idan mu muka zo ya gane mana abin da suke faɗi. To lokacin da suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan, fa qara'a alaihimul qur'ana, annabi sai karanta musu alqur'ani. Da suka saurari alqur'ani sai suka ce kai wannan maganar ba ta yi kama da maganar mutum ba, dan adam ba zai iya kago irin wannan maganar ba. Sannan suka kalli annabi sallallahu alaihi wasallama daga sama har kasa, suka ce duk siffofin da aka bayyana mana a cikin littafin mu na Injila duka ya cika su, babu wani siffa da aka bayyana mana face mun gansu tare da shi. Sannan da ya karanta musu alqur'ani suka ji bai yi kama da maganar mutum ba, fa amanu kulluhum, dukkan su sai suka yi imani. To wannan ya sa annabi farin ciki. Shi yasa malamai suka ce bayan fitowar annabi daga Shu'aibu Abi Talib ya haɗu da farin ciki, kuma ya haɗu da bakin ciki. To farin cikin da annabi ya yi shine waɗannan jakadu na Nasaran Najran da suka zo gare shi mutum 20 ko kusa da 20, da suka zo suka kalle shi suka ga siffofin da aka bayyana musu annabi din ya cika su. Ya karanta musu alqur'ani suka ji alqur'anin nan bai kama da maganar dan adam, take duka sai suka musulunta. To annabi ya ji farin ciki saboda wannan ya ƙara ƙarfafa da'awar annabi, ya ƙara tabbatar da cewa abinda annabi ke kiran mutane a kansa cikin garin Makka gaskiya ne. Saboda ga wasu mutane wanda su ba ma Larabawa bane, kuma ba su da alaka da Larabawa, ta kusa ko ta nesa, sun zo sun saurari abinda annabi yake faɗi na alqur'ani yake karantawa, sun yi imani, wannan ya nuna wannan addini na gaskiya ne. To lokacin da suka yi imani, wasu daga cikin Quraishawan Makka abin bai musu daɗi ba. Yanzu Quraishawan Makkan nan idan akwai wanda ya kamata ya fara karban addini gun annabi, ai su suka cancanta, tunda annabi shi ma ba Quraishi Balarabe ne dan uwansu, amma suka dinga fito na fito da su. Har wasu ma wanda suke na gefe bare sun zo gurin annabi sun karbi musulunci, amma su ba su karba ba. To da waɗannan mutane suka karbi musulunci, jakadun Nasaran Najran, fa qala lahum Abu Jahal, Abu Jahal sai ya ce musu, ma ra'aina rakban ahmaqa minkum, yace kai mu tun da muke a rayuwarmu ba mu taba ganin matafiya waɗanda suke wawaye kamar ku, jakadu fa aka turo ku, al'umma ku sun turo ku a matsayin wakilansu, ku zo ku ga ku kalli wannan mutumin, ku tabbatar da gaskiyan abin da yazo da shi, ku koma ku ba su martani, kuma kuna zuwa kawai sai ku karbi addinin sa, ku bar addinin ku da kuke kansa wanda a cikin sa aka haife ku, addinin iyaye da kakanni, ni tunda nake a rayuwa ta ban taba ganin wawaye kamar ku ba, inji Abu Jahal yake gaya musu. Arsalakum qaumukum ta'lamuna khabara hadha ar-rajuli fasabatu, mutanenku sun aiko ku ku zo ku gano musu labarin mutumin nan, ku zo ku dauki bayanai kan mutumin nan ku koma musu, ko kuma kuna zuwa kawai sai ku canja addini, ku bar addinin iyaye da kakanni ku koma addinin yaro, kai ni ban taba ganin wawaye kamar ku, inji Abu Jahal yake gaya musu. To ni martani suka mayar wa Abu Jahal, fa qalu, sai suka ce wa Abu Jahal, salamun alaikum, aminci ya tabbata a gare ku, mu ba da fada muka zo ba,
saboda kalmar wawaye da ya gaya musu ai kalma ce ta yi zafi, su ma da sai su mayar masa da kalma wacce take mai zafi, sai suka ce mu ba da faɗa muka zo ba, mun zo da salama ne da aminci, ba mu zo da zafi ba, mu ba bakin zafi ba ne. Yayyafa wa kanka ruwan sanyi. Suka ce la nujahilukum, mu ba za mu wawuntar da ku ba, kamar yadda kai kake wawuntar da mu, mu ba za mu wawuntar da kai ba, kamar yadda kake nuna cewa mu wawaye ne, ba za mu mayar ma da martani mu ce kai ma wawa ba ne. Ai mutum baya faɗa shi kadai, yanzu Abuja ne je ta faɗansa shi kadai, su salama suke so, zaman lafiya, kuma wannan addini sun yarda shi ne addinin gaskiya, kuma sun shige su, sun shige addinin, ba mahalukin da ya isa ya sa su fita daga addinin. Duka kausar martani da zaka musu, ba za su mayar ma ba, amma hakan ba zai sa su bar addinin ba, kamar isharar da suke yi wa Abu Jahal kenan. Ka ƙarishi babatinka da zage-zagenka da ashariyarka, mu ba za mu mayar maka ba, amma wannan addini dai mun yarda addini ne na gaskiya. Wannan martanin da suka yi wa Abu Jahal kenan. Suka ce masa lakum ma antum alaihi, shikenan je ka kaita addininka na bautan gumakanka, kuna kan abin da kuke kai na bautan gumaka, ba za mu hana ku ba. Walana makhtarnahu, mu ma za mu zauna kan abin da muka zaba wa kanmu. Me suka zaba kansu? Addini, addinin musulunci, wanda annabi ya kira su zuwa gare shi. Wannan sun ji sun gani za su tafi kan wannan addini, shi kuma ba za su tirsasa masa ya zo ya shiga ba, sannan shi kuma bai isa ya hana su su yi addinin da suka zaba kansu, wanda suke ga shi ne ya fi musu. Wannan martanin da suka mayarwa Abu Jahal kenan. To da suka mayar da wannan martani, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi na Alkur'ani ya ƙarfafi wannan magana tasu. Shi ne ya ce fa'anzalallahu fi zalika qawlahu fi suratil qasas, sai Allah maɗaukakin sarki a kan wannan tattaunawa da ta kai ta kawo tsakanin Abu Jahal da jakadun Nasaran Najran, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi daga suratul qasas, kusan ayoyi guda hudu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ati wa mimma razaqnahum yunfiqun وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Wadannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su akan tattaunawa da ta kai ta kawo tsakanin Abu Jahal da kuma jakadun Nasara, Nasaran garin Najran. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba, nan jinjina ne Allah yake musu. Su waɗannan nasaran da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da nufin su ga siffofin annabi sun dace da siffofin da aka karanta musu cikin littafin Injila, kuma da suka zo suka ga sun dace suka musulunta, sai Allah yake jinjina musu cikin wannan aya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba, waɗannan da muka ba su littafi, min qablihi gabaninsa, gabanin ne kenan, gabanin Alkur'ani, tunda ai Injila an saukar da shi gabanin a saukar da Alkur'ani. To shine Allah subhanahu wataala ya ce alladhina atainahumul kitaba min qablihi, waɗannan da muka ba su littafi gabaninsa, gabanin Alkur'ani kenan, hum bihi yu'minun, su da Alkur'anin suke imani. Kaga littafinsu da aka ba su sun yi imani da shi, kuma Qur'ani da ya zo shi ma sun yi imani da shi. Kaga sun ci riba biyu ke, sun ci gida biyu, sun yi riba na imani da manzansu, sun yi riba na imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kaga nan jinjina Ubangiji yake musu. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza yutla alaihi, idan ana karanta musu ayoyin Alkur'ani, su waɗannan mutane waɗannan nasara da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qalu sai su ce amanna bihi lallai fa mu mun yi imani da shi in an karanta musu ayin qur'ani sai su ce sun yi imani da shi abin da ya faru kenan da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya karanta musu alqur'ani sai suka ce mun yi imani to shine Allah yake bada labarin da ya kunshi jinjina gare su Allah ya ce wa idza yutla alaihim idan ana karanta musu alqur'ani qalu sai su ce amanna bihi mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina lallai fa shi gaskiya ne daga gurin ubangiji inna kunna min qablihi muslimi ai tun gabanin a saukar da shi da mu musulmai ne kuma yanzu bayan an saukar da shi zamu sake dogewa kan musuluncin wannan ya nuna addinin Allah guda ɗaya ne tun daga aiko annabi Nuhu har kiyama ta tsaya addinin Allah guda ɗaya ne wanda ya bi annabi Musa zai bi annabi Isa wanda ya bi annabi Isa zai bi annabi Muhammad saboda sun zo da addini kwaya ɗaya daga gurin Allah ɗaya allolin ba su da yawa Allah ɗaya ne kuma addinin kwaya ɗaya ne sannan annabawan da Allah ya aiko su da addini ɗaya to shi yasa waɗannan nasaran suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan sai Allah yake jinjina musu Allah ya ce ulaika yu'tauna ajrahum marrataini irin waɗannan mutane za a ba su ladan su har sau biyu me yasa za a ba su ladan su sau biyu sun ci gida biyu sun yi imani da littafinsu kuma sun yi imani da alqur'ani za a ba su ladan imani da littafinsu kuma a ba su ladan imani da qur'ani mu kuma fa na'am mu ma za a ba mu biyu biyu za a ba mu ko daya mun yadda da duka mun yadda da su amma za mu yi aiki da su Now yanzu za mu yi aiki da Injila ko At-Taura to kaga su sun yi aiki da Injila kuma suka zo suna aiki da Qur'ani shi yasa za a ba su ladan su sauki Allah madaukakin sarki ce ulaika yu'tauna ajrahum marratayn za a ba su ladan su har sau biyu bima sabaru saboda hakurin da suka yi sun yi hakuri sun jajirce wajen riko da wannan addini da Allah ya aiko annabawansa da su yanzu daga cikin siffofinsu akwai hakuri to Allah zai ci gaba da zayyano mana siffofinsu siffarsu ta farko hakuri imani siffarsu ta biyu hakuri sai siffarsu ta uku wa yadra'una bil hasanati sayya'a wannan siffarsu ta uku kenan idan an yi musu mummuna maimakon su rama da mummuna sai su mayar da kyakkyawa Abu Lahab me yace musu yace shi tunda yake bai taba ganin wawaye kamar su ba ta yaya za a yi mutanen su aiko su a matsayin jakadu su zo su ga siffofin mutumin nan su koma musu da labari suna zuwa kuma sai su canja addini sun mayar masa sun ce kai ne babban wawa ba su mayar masa ba shine yadra'una bil hasanati sayya idan an musu mummuna sai su mayar da kyakkyawa wajen martani da suka tayi sai suka ce a mu kan ai ba bakin zafi bane mu mun zo da amana ne da aminci saboda haka kuje ku rike addinin ku da kai da mutanenka mu ma za mu rike addinin da muke ga mun zaba wa kanmu to shine a nan gurin Allah ya jinjina musu ya ambaci wannan siffa a babi ta jinjina kenan wannan yan uwa yana nuna mana ba burgewa bane idan an maka mummuna kai ma ka rama da mummuna ba jarinta bane in an ma mummuna ka ce kai ma sai ka rama da mummuna saboda me saboda a nan Allah madaukakin sarki ya jinjina ma waɗannan al'umma ta nasara mutum 20 da suka zo daga Najran saboda yadda suka mayar da kyakkyawa a fiskar mummuna da aka fiskance su da mummuna maimakon su mayar da mummuna sai suka mayar da kyakkyawa to sai muka fahimci cewa yanzu a duk lokacin da aka maka mummuna abinda Qur'ani ya karantar shine ka mayar da kyakkyawa Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayya kyakkyawa ba zai daidaita da mummuna ba ba za su zama kai daya ba idfa billati hiya asam idan an maka mummuna ka mayar da mummunan nan da kyakkyawa inji Allah subhanahu wataala yanan duk wanda ya maka mummuna kai kuma yi masa kyakkyawa wanda ya kushe ka kai ka yabe shi wanda ke ganin kokarin ganin bayan ka kai kuma taimaka masa ya dagu wannan siffar su ta nawa kenan muka ce siffar su ta uku sannan siffar su ta hudu wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abun da muka azurta su suke ciyarwa kenan masu ciyarwa ne ba marowata bane suna infaki waɗannan su ne siffofin su guda hudu da ubangiji subhanahu wataala ya yabe su da su ya jinjina musu da su Allah a ƙarshe ce wa idza sami'ul lagwa idan suka ji yasassun maganganu marasa ma'ana marasa kan gado a'radu anhu sai su juya baya daga waɗannan yasassun maganganun wa qalu lana a'maluna sai su ce ayyukan mu na gare mu mun rungume abin da muka zaba wa kanmu zamu bauta wa Allah da shi wala kuma amalukum kuma ku je ku rungume ayyukan ku da kuke ga su ne suka fi muku ai haka suka ga Abu Jahal salamun alaikum aminci su tabbata gare ku shi ya ce musu wawaye su kuma sun mayar masa da aminci magana ta aminci sun masa addu'a kyakkyawa shi ya kushe su ya aibanta su da wawaye su kuma da suka tashi maimakon su rama sai suka masa kyakkyawan addu'a suka ce salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku dan in ka ce mutum aminci ya tabbata gare ka ka masa kyakkyawan fata ne ka masa kyakkyawan addu'a to abinda mutanen nan suka yi wa Abu Jahal ke Abu Jahal da yace bai taba ganin wawaye kamar su ba sai suka ce aminci ya tabbata gare ku ya Abu Jahal kaga sun masa kyakkyawan fata to shine Allah yake nanata abun anan sai su ce salamun alaikum la nabtaghil jahili wannan martanin da suke mayarwa ke kaga wannan babban izina ya kamata kowane musulmi ya dauka musamman kuma masu karantarwa aminci su tabbata gare ku mu ba ma bukatan dabi'a irin ta jahilai kenan wannan yana nuna mana jahili shike mai da mummuna da mummuna saboda Allah ya ce salamun alaikum la nabtaghil jahilina aminci su tabbata gare ku mu ba ma bukatan dabi'a irin ta jahilai ma'ana ba za mu siffanti da siffa irin ta jahilai ba wacce ce siffa irin ta jahilai ita ce in an maka mummuna kai ma ka rama da mummuna wannan dabi'a ce ta jahilai in an kushe ka kai ma ka kushe wanda ya kushe ka in an maka zambo kai ma kai ma wanda ya maka zambo kai ma ka masa zambo wannan dabi'a ce ta jahilai to su tunda ba sa bukatar dabi'a irin ta jahilai in sun tashi sai su mayar da kyakkyawa to wannan abin da ya faru ƴan uwa ya faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ransa bayan fitowarsa daga Shehu Abi Talib na takunkumin da aka samu to bayan wannan kuma akwai abin da ya biyo baya wanda ya bakanta wa annabi shi yasa mumini baya taba zama a gaci daya dole yau yana tare da farin ciki da murna gobe yana tare da bakin ciki da jarrabawa to ina ga wannan jarrabawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hadu da ita bayan yayi murna yayi farin ciki na karban musulunci da waɗannan jakadun nasaran najran suka yi to kuma sai Allah ya biyo baya da jarrabawa wa annabinsa dama Allah yana jarraban bayinsa a hasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna tsammani za a kyale su su zauna salin alin bayan sun ce sun yi imani ba tare da an jarrabe su ba haka ba zai yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ina ga lokaci ba zai ba mu dama wajen ambaton wannan jarrabawa da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi mai zuwa na mako mai zuwa zamu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka fada waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.